أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سوراروا السلام عليكم بركم من ساك سادوا أتكم وني صابا شروا من قطوي رحمة إنني شيخ بلاك برنكي غبات الدوان شري أهالين ينزو tare da shehu malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lemo. Sai dai kafin mu tsundume cikin shirin za mu karanto muku lambobin wayar da za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba, wato 0805782987 0805782987 ko a adireshin mu na yanar gizo wato fitoyi rahama @gmail.com ko kuma a shafin mu na zumunta wato Facebook. Za kuma a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com. Karamakallah. Bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ajiya fara magana akan fadar Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ku mutane, ku ne masu bukatuwa zuwa ga Allah, lalle Allah shine mawadaci alhamid wanda ake gode masa. Muka ce wannan ayar tana tabbatarwa dan adam, ko mu ce duka halittu bukatuwar su zuwa ga Allah, bukatuwa ta zati, wato wanda halittar su ce haka, ba wai saboda wani dalili ne yasa suke da bukatuwa zuwa ga Allah ba, ta yadda idan babu wannan dalilin za su ji sun daina bukatuwa zuwa ga Allah. A'a, bukatuwar tattare take da halittar su da zatin su, ba za ta yiwu ba su kasance babu wannan bukatuwar tun daga samar da su daga babu har zuwa ni'imta su da Allah ta'ala yayi a rayuwar su, duk cikin bukatuwa suke ga Allah ta'ala. Kuma shi ma wadatar Ubangiji muka ce wadata ce ta zatinsa, kamar yadda sifar ji da gani da magana da kudura da irada da ilimi suke sifofi ne na zati, to haka nan algina wadatuwarsa, cikakkiyar wadatuwa sifa ce ta zatinsa. Muka ce wannan bukatuwa ta halittu zuwa ga Allah iri biyu ce, akwai faqrun idtirari, akwai faqrun ikhtiyari. Akwai bukatuwa da halittu suke da shi zuwa ga Allah ta tilas, bukata ta tilas, wanda baya bukatar zabinka, kaki ko kaso wannan bukata tana tattare da kai. Akwai bukata da take ikhtiyariya ce, kai zaka zaba ka ji cewa kana da wannan bukatar, wanda muka ce ita ta biyu din nan ita ce ake gina yabo akan ta. Mutumin da zai ji bukata zuwa ga Allah ta yabauta masa, ya ji bukata zuwa ga Allah ta yaso shi, ya ji bukata zuwa ga Allah ta ya dogara da shi, ya ji bukata zuwa ga Allah ta ya ji tsoronsa, ya yi kyakkyawan tsammani a gurinsa. Waɗannan duk ayyuka ne da idan mutum ya ji yana da bukatar Allah ta'ala cikinsu, to ya zo da wani aikin da Allah ta'ala zai yaba masa a kansa, kuma Allah ta'ala zai sakanka masa a kansa. Wannan ita ce bukatar da ake bukatar kowane dan adam, kowane mumini, kowane musulmi ya ji cewa yana da ita zuwa ga Ubangijinsa. Kamalar bawa tana tabbata ne da kamalar wannan bukatuwa zuwa ga Allah, yayin da ya samu wannan bukata, wato wannan talauci zuwa ga Ubangijinsa irin wannan, to a lokacin ne kuma ya samu wadatar. Wato idan ya ji cewa shi talaka ne a gaban Ubangiji, mai bukata ne na ya zama bawansa, mai bauta masa, mai masa hidima, to a lokacin ne kuma ya zama mawadaci, domin Allah ta'ala zai cika zuciyarsa da wadata, zai zama ghaniyun ne amma siwallahi subhanahu wa ta'ala, mawadaci ne gabarin dukkan wani wanda ba Allah ba, sabanin lokacin da zai ji baya da wannan bukata a zuciyarsa, baya da bukatar bautar Allah, baya da bukatar dogaro akan Allah, baya da bukatar nema a gurin Allah. To yayin da ya rika jin haka, to a lokacin ne zai zama cikakkiyar bukata zuwa ga wani Allah, domin rayuwarsa shi kadai ba za ta tsayu ba sai ya nemi taimakon daga wani abu. To a lokacin da ya bar Allah, to zai rike wani abu, a lokacin da ya ki bautawa Allah, to zai bauta wani abu, ko da kuwa son zuciyarsa ne, wanda Allah ta'ala ya ce a fara'aitallazi man ittakhadha ilahahu hawahu, baka ga wanda ya mayar da san zuciyarsa ta zama abin bautarsa ba. Haka in ma baka bauta wa Allah ba, kaji cewa baka da wannan bukatar, to zaka bauta wa soyayyen zuciyarka. Don haka kamalar bawa da kamalar wadatarsa shine ya ji kamalar bukatuwa zuwa ga Ubangiji, bukata ta zabin kansa, ta radin kansa, ba bukatar da take ta tilas ba. Shi yasa zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin Musnad na Imam Ahmad, hadisin Busr ibn Jihash radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yayi ya tofa miyo akan tafin hannunsa, sannan ya dora hannunsa akai, wato yayi kaki ya tofa a hannunsa, sannan sai ya dora hannunsa akan wannan kaki, sai yake cewa Allah ta'ala yana cewa yabna adam anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadha, ya kai dan adam ta yaya zaka iya kubuce mu, ta yaya zaka gagare ni kafi karfi na, alhalin na halicce ka da wani abu kwatan kwacin wannan, na nufin dugon bani daga wannan na halicce ka wanda yake kwatan kwacin wannan kakin da yake tafin hannun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, yace hatta khalaqtuka hatta sawaituka fa'adaltuka wamashaita baina al-burdaini wabil ardi minka wa'id fajama'ta wamana'ta hatta idha balagat al-taraqi qulta li fulan kaza wa li fulan kaza wa qad kana li fulan. Annabi yace Allah ta'ala yace sannan na halicce ka, na daidaita ka, na yi maka diri mai kyau, na yi maka kira mai kyau, fama shaita bainal burdaini wa bil ardi minka wa'id, ka rika tafiya a doran kasa kana fankama da takama da girman kai, ka tara dukiya sannan kai ruwa, ka tara ka hana har sai da rai yazo karankarama, Allah ta'ala ya aiko mala'ika mutuwa yazo cire rai, to a lokacin kuma sai ka ce kai ma wani wasiya, ai ba wani sadaka, ai kaza ai kaza. Allah ta'ala ya ce to ina ka makara daman kudin aina wani ne, wato ko baka fada ba wani ne zai ci kudin ba kai ba. To kaga anan Allah ta'ala yana nuna wa cewa bawa kamata yayi ji bukatuwa zuwa ga Allah tun yana cikin koshin lafiyarsa, ba sai lokacin da mutuwa ta zo ba. Shi yasa wanda yafi kowa kamala a gurin Allah shine wanda yafi kowa jin bukatuwa zuwa ga Allah ta'ala, ta hanyar bauta masa, ta hanyar dogaro da shi, ta hanyar sansa, ta hanyar jin tsoransa, ta hanyar san masoyansa, ta hanyar kaucewa abubuwan da suke Allah ta'ala baya san su saban Allah ne. Wannan tasa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yafi kowa kamala domin shi yafi kowa jin cewa shi bawan Allah ne, yafi kowa jin cewa shi abdun ne lillah, Allah ubangijinsa ne, abun bautansa ne, shi bawa ne wanda yake tasarrufi a cikin rayuwarsa kamar yadda Allah ya ce, ba mai tasarrufi a cikin rayuwarsa kamar yadda yake so ba, ai yadda Allah ta'ala ya ce yana so, kamar mutum ne da bawansa da zai sayi bawa ya tarbiyanci bawa ya koya masa sana'a ya koya masa a noma, ya ce to duk abin da ka noma da kai da abin da ka noma dun nawa ne, don haka ba za ka taɓa komai ba sai da izinina, ba za ka canza ma komai mahallinsa ba sai da yaddata. To wannan bawa ya san cewa da shi da sana'ar da yake yi da abin da sana'a ta haifar din na ubangidansa ne. To haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake jin kansa da shi da duk abin da yake yi a ƙarƙashin bauta ne da hidima ga Ubangijinsa. Don haka yake cewa ana qasimun wallahu huwal mu'ti, yace ni mai rabawa ne, wato in yazo rabon ganima ko dukiyar fai'i yakan ce ni rabawa ce aiki na, zan raba wannan a bashi kasan sa, wannan a bashi kasan sa, amma wanda yake bayarwa a hakika shine Allah, ce shi yana yi ne yadda Allah ta'ala ya sa shi ya umarce shi shi yasa a wani hadisi maiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama hadisin Anas ne da shi ma yana cikin musnad Imam Ahmad da sanadi wanda yake ingantacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake ga wasu mutane da suka rika yabansa suna masa kirari anta sayyiduna wabnu sayyidina anta khairuna wabnu khairina annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yastahwiyannakum ash-shaytan alaykum bi taqwakum la yastahwiyannakum ash-shaytan yace ku daya ku ji tsoron Allah kada shaytan ya rika rudar ku yake cewa ana muhammadun ibnu abdullah wa rasuluhu wala tarfa'uni fawqa manzilati yace ni bawan Allah ne ni Muhammad dan Abdullahi bawan Allah ne manzan Allah ne fala tarfa'uni fawqa manzilati kada ku daga ni sama da matsayina wannan hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad yana cikin al-adabul mufrad na al-Imam al-Bukhari yana da cikin tarikhul kabir na al-Imam al-Bukhari da kuma tarikhul awsat da littattafai da dama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi bawa ne shi yasa cikin addu'arsa da ya koyar kamar yadda yake cikin hadisin Abu Bakra radiyallahu ta'ala anhu cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam koyar bawa ya rika cewa ubangiji Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aynin ya ubangiji kada ka barni zuwa ga kaina gurgudan iftawar ido wato kada ka doga ka watsar da ni ka ce in dogara da kaina daidai da tuttawar ido wato ka sa ni in rika jin cewa ni bai bukata ne zuwa gare ka a koda yaushe a cikin kowane hali to annabi sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa kamala a wannan sifa shi yasa Allah ta'ala ya yabe shi da wannan sifa ta ubudiyya a guraren da suka fi kowane gurare matsayi da sharaf da daukaka da falala ubangiji ta'ala ya yabe shi da wannan da ubudiyya a mahallin batun Isra'i ya ubauce shi da ubudiyya a mahallin da'awa zuwa ga Allah ya umarce shi ya sifanta shi da ubudiyya a mahallin tahaddi kalubale da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa duniya da alqur'ani ubangiji ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم وبنجي إنه هو السميع البصير وبنجي يتي صاركي يا تبتا قال الله وان دي يتفي الدلد باوانسا قال الله أنا مغانا إسرائي وان دي ببر مؤجزة تقريق ذا أنهم قريشا وقالوك الله تعالى يتي صاركي يا تبتا قال يشي دي يتفي الدباوانسا sai ya kira shi da makami na ubudiyya don shi ne ashrafu al-maqamat babu makamin da ya kai wannan a guranin sallallahu alaihi wasallam haka nan a wajen ainihin da'awa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakunu alaihi libada lokacin da bawan Allah ya tsaya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana bautawa Allah abin nan aljanu da suka halarci gurin kai kace za su yi cincirin doma su ainihin auka masa ubangiji ya kirawo shi da sunan Abdullahi a wannan makamu haka nan a wajen tahaddi a wajen kalubale da Allah ta'ala yayi game da alqur'ani in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli idan har kuna shakkar abinda muka saukarwa bawan mu nan ma Allah ta'ala ya kira shi da bawa alhamdulillahi allazi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nazira to haka ubangiji ta'ala ya rika yaban annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu manyan gurare da sifa ta ubudiyya domin ita ce ashrafus sifat mafi girman sifa da zaka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da ita shi yasa hadisin bukhari da ya rawaito daga Abdullahi dan Umar daga Umar dan Khattab baiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam inma ana Abdullah faqulu Abdullah wa rasuluhu kada ku wuce iyaka da ni wajen yabona kamar yanda nasara suka wuce iyaka wajen yabon Isa dan Maryam suka kira shi Allah ko dan Allah ko dayan uku kada ku yi wannan game da ni, ni bawan Allah ne. Don haka yaban duk da za ku yi min ba zai kai ku ce Abdullahi wa rasuluhu ba, bawan Allah manzon sa. Shi yasa Allah ta'ala ya zaba masa waɗannan sifofin biyu, ya zama na su ne musulmi yake faɗar su a cikin tahiyarsa a duk sallolin sa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saboda haka wannan sifa ta ubudiyya ita nuna kamalar bukatuwar bawa zuwa ga ubangijinsa. Allah ta'ala ya samu dace.
Amin. Tambaya ta farko tana cewa malam shin ya halatta a sanya Qur'ani a boot na babur kuma a zauna a kai?
Qur'ani littafin Allah ne da ya kamata a girmama shi. To mushafi wanda yake dauke da ayoyin Al-Qur'ani ba daidai bane a yi masa wata mu'amalar da take nuna gaskanci ko ya take, ihana ko zul ko ya yake. Saboda haka abinda zaka dauka na Qur'ani ka sashi a cikin boot, Qur'ani kamili ka sashi a boot din babur kuma ka hau ka zauna, wannan yana kore girmamawa a gaskiya. Saboda haka ba daidai bane a guje yin haka. Don haka kada ka dau Qur'ani ka sashi a boot din babur a karkashin seat kuma ka zauna akan seat din, wannan baya daga cikin girmama sha'irillah.
Na'am. Sai tambayar Abba Kabuga yace malam shin akwai bambanci tsakanin wankan juma'a da na janaba? Shin kuma shi wankan juma'a wajibi ne?
Wankan juma'a wanka ne na tsafta, yayin da mutum zai shiga cikin ƴan uwansa musulmi ya zauna domin ibada ta wani lokaci da za ta dau kuma dan lokaci haka, yana da kyau ya shiga cikin su ba tare da wani rihi yana tashi a jikin sa ko wani hamami ko wari ba, musamman ma mutumin da zai fito daga gurin aiki ko ya taho daga tafiya, yana da kyau a ce yayi wanka. Shi yasa musulunci ya shar'anta wannan ranar a yi wanka a fita. Hadisi ya tabbata a cikin sahihaini, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghusulul juma'ati wajibun ala kulli muhtalim, wankan juma'a wajibi ne akan kowane wani balagagge. Imam al-Bukhari ya fi karkata zuwa ga cewa wankan juma'a yana wajaba ga wanda zai halarci sallar juma'a, banda wanda ba zai samu halarta ba saboda uzuri, ko wanda daman can ba a dora masa halartar juma'a ba kamar mace. Mace ba a wajabta mata halartar juma'a ba, saboda ka ba wajibi bane idan tana gida sai ta yi wanka. Haka nan mara lafiyar da ba shi da ikon zuwa wajibi bane, ko matafiyin da ba bai buƙaci zuwa ba ba wajibi bane. Amma in har mutum zai je to yana ganin wajibi ne. Wannan magana tana da wajihi idan aka dubi hikimar da ta sa aka ce ai wanka. Da wanka ne na tsafta, kaga ba daidai yake da wanka na janaba ba. Wanka na janaba wankan ibada ne, duk da akwai tsaftar a ciki, to amma dai zahirin sa wanka ne na ibada. Don haka abinda za a shaddanta a wankan janaba ba a shaddanta shi a wankan juma'a. Wankan juma'a ka yi shi wankan ka da sabulu ka dirje jikinka, kuma ba za a ce in ruwan sabulu ya shiga ruwan ba ya lalace ko ya yi wani abu, a'a, yadda kake wankan ka na yau da kullun shi bukata dai a samu wankan. Ko na janaba kaga zaka ga har ma akwai sifatul kamal, akwai sifatul ijza, akwai sifat da ake so kai dan ka samu dan wankan ya samu kamala, shine wanda za a fara da alwala, sannan a wanke bangaren dama, a wanke bangaren, a wanke kai, a wanke bangaren dama, a wanke bangaren hagu, in ba a wanke kafafuwa ba a cikin alwala, sannan a je a wanke. Kaga wannan sifa ce ta kamala. Sifatul ijza shine ko ina ya samu ruwa, ko ina ya samu ruwa, sako mace ce mai gashi tabbata ruwa ya je usulul shari, wannan duk a wankan janaba ake fadar wannan. Amma a wankan juma'a duk ba wannan, duk ba waɗannan sharuɗin. Saboda haka bambancin su wankan juma'a wanka ne na tsafta don zaka shiga cikin abin nan, ba na ibada bane. Wankan janaba wanka ne na ibada, saboda haka yake da sifa ta musamman. Wankan juma'a wajibi ne bisa kauli mafi rinjaye, amma ga wanda zai halarci, ga wanda zai halarci sallar juma'a, wanda ba zai halarci sallar juma'a ba, wannan ba wajibi ba sai yayi.
Na'am. Sai tambayar da take cewa shin ya halatta mutum yayi sallah yana mai jin bawali ko bayan gari?
wannan hadisi ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata li hadrat at-ta'am wala lil ladhi yudafi'u al-akhbasan, babu sallah ga mutumin da aka halarto masa da abinci ga abinci gaban sa, yana bukata kai ya shiga sallah, in ya shiga sallah ba zai nutsu ba, haka zai samu matsala a sallar sa. Haka nan wanda yake jin bawali ya matse shi ko bayan gari ya matse shi, ko sai kokari ya je yayi yayi tsarki ya zo saki alwala ya sallah, kada ya shiga sallah alhalin yana cikin matsuwa domin zai rasa nutsuwa a cikin sallah, wanda nutsuwa a cikin sallah kuma wajibi ce. Haka in aka rasa wajibi a kuma sallah, sallah ta samu tangarda, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore sallah ga wanda yake cikin matsuwa ta bawali ko ta bayan abin nan. Kai ka san yadda ka kike jin abin, yadda kake ji ba wani abu ne da zai wato zai hana ka nutsuwa ba, babu komai don kai sallah. Amma in ka ji cewa ya matsi ka ta yadda ba za ka samu sukuni ba a cikin sallar, in liman kake bi kana Allah Allah ya ruku'u, kana Allah Allah ya dago, kana Allah Allah ya daina ya kara ya kai karshen karatunsa, to alama cewa baka cikin nutsuwa. Amma in kana jin abin normal yadda ka saba bin sallah, in kana akwai jin fitsarin amma bai tsanani ba, wannan babu komai.
Na'am. Sai tambayar Ahmad Sani mai nage yace, shin idan mutum ya zalunci kafiri kuɗi kuma bai san inda zai ganshi ba ya mayar masa ba, shin to ya zai yi?
Kuɗin da haka shi ba naka ba, da zai shigo hannunka ba naka ba, wajibi ne kai takhallusi daga gare shi, wato ka raba kanka da wannan kuɗin. Idan musulmi ne shine zaka yi wa zaka bayar da shi da niyyar sadaka gare shi, amma wanda ba musulmi ba kaga ba maganar ka ce ba za ka yi da niyyar sadaka gare shi, amma dai kai takhallusi wasu su ci kuɗin waɗanda ba kai kake ciyar da su ba, kaka ce ba za ka ba ƴaƴanka ko ka ba matanka ko iyayenka da kake ɗaukar nauyin ciyar da su, ka ce ba za ka ba su, su ma ai wasu ne, a'a wanda kake ciyarwa wannan daidai kake da ciyar da kanka, ka ba ma wasu can su ci kuɗin, ran da duk Allah ya sa kuka haɗu to ka ɗauki ɗinsa ka bashi, wannan shine abin da zaka yi.
Na'am. Sai tambayar da take cewa menene hukuncin gudanar da sallar nafila a kowace sallah ga mutumin da yake kasaru?
Annabi sallallahu alaihi wa sallama in yayi tafiya baya rawati sallolin nafila in banda rak'atai al-fajr da witri, wato yakan yi witri yakan yi rak'atai al-fajr amma banda su sallolin rawatib ba ya yi, saboda haka shi matafiyi daman sauki aka yi masa, shi ya samu aka rage masa adadin raka'o'i na salloli masu raka'a hudu suka dawo biyu-biyu, don har ya zama na zai tashi ya yi ta nafilfulu, to me amfanin rage masa, kaga saukin shi bai masa wani amfani ba. Shi ya sa a dai aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya yi rawatib na kafin azahar ko na bayan azahar ko na bayan magriba ko bayan isha'i ko kafin isha'i, duk bai kasance yana yin wannan ba, in banda witri sai kuma rak'atul fajri, wannan baya barin su a halin zaman gida ko a halin tafiya.
Na'am. Sai tambayar Ibrahim Farawa yace, malam me mutum ya kamata ya fara yi a shari'a a yayin da aka kai masa amarya a ranar farko?
Abin da ya zuwa sunna shi ne sallah raka'a biyu da shi da ita, sai kuma addu'a da ta tabbata a sunna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar cewa Allahumma jannibna ash-shaytan, hadisin Amr ibn Shu'aib an Abi al-Jaddi, hadisi ne hasan. Abin nan afwan ba Allahumma jannibna ash-shaytan ba, addu'a da zai ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi, wato ya kama kanta ya ce Allah ta'ala ina roƙonka alkhairin ta da alkhairin da ka halicce ta da shi, kuma ina neman ka tsare ni daga sharrin ta da sharrin da ka halicce ta da shi. Wannan ga wanda yake yayi sabuwar amarya ko yayi sabon abun hawa, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, yayi sabon abun hawa yana iya dafa abun hawa ne masa wannan addu'a, ko hadimi ya saba wani hadimi masa wannan addu'a, duk wani abu naka mai amfani zaka iya masa, ita ma in tayi maka ba laifi, kai ma a matsayin sabon abu ne a wajenta, kai mata addu'ar ita ma ta yi maka addu'ar Allah ya ba ku zaman lafiya duk abin da yake tsakanin ku na abin nan duk abin da yake alkhairi tattare da ku Allah ya ba ku shi duk kuma abin da yake sharri ne tsakanin ku Allah ta'ala ya kade muku wannan shine abin da mutum zai yi sai fitin da zai sanar da matarsa ce Allahumma jallil na shaytan wajannibi shaytan ma razaqtana wannan kuma ba wai sai amarya ba duk wani ma wanda yake mai iyali ana son yi wannan addu'a saboda koda za ka kaddara da a tsakanin su kamar manzo Allah ya ce shaydan ba zai cutar da shi ba na'am
sai tambayar da take cewa malam menene ainihin fa'idar yin sallar walaha
saboda annabi ya yi kuma ya ce ai fa'ida shine kana neman lada a gurin ubangijinka kana kuma neman kusancin sa kana neman yardar sa kamar yadda kake yin sauran ayyukan ibada ne me fa'idar kai sallah ko kai azumi ko kai gaskiya ai kaga neman yarda Allah kake to haka ita ma sallah wala hadin da cikin ayyuka ne na neman kusanci da Allah ta'ala
na'am sai tambayar AY sari ne yake cewa malam idan mutum yana sallar farilla sai ya zauna a inda ba a zama sai aka yi masa nuni sai ya miƙe to idan ya idar me ya kamata yayi domin naji wasu sun ce ba dole ne a yi qabl ko ba adu ba
anan ba dole ne a yi qabl ko ba adu ba da a ce ya zauna yayi tahiyya to a lokacin sai ya yi ba'adi domin yayi kari amma nan dan zama da zai yi sai kuma ya miƙe wannan ba zai wajabta qabli ko ba adu ba dama akwai zama na jalsatul istiraha duk da dai ba da niyyar yayi ba amma ba zai kai shi ga har yayi a ce yayi karin wani abin da zai bukaci ba duk gaba ba na'am haka ne
na'am sai tambayar KB ya kasa yace malam ina neman karin bayani akan wannan ayar yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah
to ayar tana fadar sifar ranar alkiyama ne wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmad din wama hum anha bighaibin wama adraka ma yawm ad-din wama adraka ma yawm ad-din yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah ubangiji ta'ala yana fadar sifar ranar tashin alkiyama ranar da za a yi hisabi ranar da za a raba wa kowa sakamakon sa gurgudan aikin sa Allah ta'ala ya ce lalle waɗanda suke masu biyayya ne masu da'a ne innal abrara lafi na'im suna cikin ni'ima wato suna cikin aljanna suna fantamawa cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya ajiye a cikin ta wa innal fujjara lafi jahim su kuma lalle fajirai wanda suka saba wa Allah suka kangare a duniya to suna cikin wutar jahannama yaslawnaha yawmaddin za su shige ta su kuna a cikin ta ranar sakamako wama hum anha bighaibin kuma ba za su zama waɗanda za a za su yi fashin shigar ta bane wama adraka ma yawmuddin Allah ce wama adraka ma yawmuddin me ya sanar da kai abinda ake cewa ranar sakamako sun ma adraka ma yawmuddin sannan me ya sanar da kai abinda ake cewa ranar sakamako sai ya ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a rana ce da wata rai ba za ta amfana wa ba za ta mallakar ma wata rai komai ba wal amru yawma idhin lillah al amri gaba ɗaya a wannan ranar yana ga ubangiji wato rana ce da kowa ta kansa yake mutum zai guje wa dan uwansa ya guje wa matarsa ya guje wa babansa ya guje wa babarsa yawma yafirru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ranar da mutum zai guje wa dan uwansa ya guje wa babarsa da babansa da matarsa kowa a ranar ta kansa yake annabawa su kansu a ranar zaka ji suna cewa nafsi nafsi ta kaina nake haka al'amuru yawma idhin lillah duk al'amari a ranar yana hannun ubangiji saboda haka komai shine mai cewa ai ko a bari shine mai bada umarni a lokacin babu wani wanda ya sai kangara ba wanda ya sai kangarewa Allah a lokacin don haka mutum yakan yi guzuri dan wannan rana babu wanda zai amfane shi idan bai yi wa Allah da'a ba a nan ne zai guzurin abin da zai amfane shi a can shine wal amru yawma idhin lillah al'amari gaba ɗaya a ranar ta Allah ne na'am
sai tambayar Umar yace mallan shin ya halatta mutun ya fara biya wa mahaifiyarsa Makka kafin ya biya wa kansa domin ya faranta mata?
To ya halatta ba za a ce bai halatta ba, duk da cewa ba wajibi bane ita hajjin akanta, dan danta yana da kuɗi. Misali haji bata zama wajibi akanta ba, haji tana wajabta ne akan wanda Allah Ta'ala ya bashi ikon a karan kansa, ba wai wani yana da shi zai iya biya masa ba. Don haka da bai zama wajibi akan da sai ya kai mahaifiyarsa haji ba, amma in yace zai kai ta haji wannan ba laifi yayi ba, yana daga cikin kyautatawa. Amma ya sani cewa aikin ibada ana so ka fara da kanka, dan kai akan ka wajibi ne, ita akan ta ba wajibi bane. Saboda kai yanzu kai yake wajibi akan ka fara sauke haji, sannan in ka dawo wani shekara ka abin nan ka biya mata, ka iya gaya mata ce to ba dan dai a shar'anci ne ke wajibi a kaina inje ba, to da ke zan ma fara biya wa, to amma a shar'a ni ne yanzu yake wajibi a kaina in fara zuwa. Amma insha Allahu baɗi ko ka biya musu kai da ita duka ku je tare, kaga shikenan ga kaga ita tana ma ta samu ma wanda zai taimaka mata a cikin aikin haji din. Amma da zaka biya mata din ta je, kai kuma wata shekara ka je ba a cewa anan kai haram ko aikin hajjinka ko na ta bai yi ba, a'a na ta yayi kai ma na ka yayi kuma ba haram kai ba. Amma dai in aka dubi zahirin shari'a kai ne aikin take wajibi akan ka da farko ka fara zuwa.
Amma sauraro ana sauraron fatoyin Rahama daga nan gidan rediyon Rahama tare da Shehu Malamin mu Dr. Shak Muhammad Sani rijiyar Lemo, inda za a iya aiko mana da tambayoyi a lambar wayar mu kamar haka, wato 0805782987, 0805782987. A tambaya ta gaba tana cewa shin mallam menene ingancin cewa idan mutane biyu suka samu sabani suka ki shiryawa Allah ba zai karbi ayyukan su ba?
Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Sahih Muslim, akwai shi a Sunan Abi Dawud, Tirmidhi da sauran littattafai da dama na sunna, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana bujirar da ayyukan bayi, wato ana bujirar da ayyukan bayi na alkhairi ga Ubangiji duk ranar Litinin da ranar Alhamis. Ubangiji Ta'ala ya ce ku duba cikin bayi na duk wanda yake tsakaninsa da dan uwansa akwai gaba, to ku kyale su har sai sun sulhu tsakaninsu, wato a dakatar da komai nasu har sai sun yi sulhu, sannan za a karbi ayyukansu. Wani hadisi ne sahihi, yana cikin Sahih Muslim, yana cikin Sunan Abi Dawud. Don haka mutanen da suke gaba a tsakaninsu ba tare da wani dalili ba, akwai wanda zai iya kaurace wa dan uwansa saboda wani dalili na shari'a ta yadda ya kaurace masa, wannan ba zai shiga cikin wa'idin ba zai shiga cikin wani narko ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi da matansa wata guda, hajara nisa'ahu shahran kamila, sannan mutumin da zai kaurace wa wani saboda yana saban Allah ko ya nuna fushinsa akan abin da yake yi na sabawa Allah, kamar yadda Anas dan Malik lokacin da wani ɗansa yana jefa tsakuwa, sai Anas ya gaya masa cewa naji manzo Allah ya ce wannan afu, ina jin hadisin Anas din yana magana akan lokacin da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku hana matanku zuwa masallaci in sun nemi izininku, sai wani dan sai yace wallahi lanamnahunna, sai wallahi sai mun hana su. Sai Anas yace ina gaya maka manzo Allah yace kada ku hana su, kai kana cewa sai mun hana su, to zan ƙara magana da kai ba ramadan, shi ne watsar da shi ya daina kula shi. To kaga wannan wani abu ne da ya shafi abin nan hajirun ne lillah, to wannan baya ciki, amma wanda kawai sha'anin duniya, wani abu na duniya ya shiga tsakaninsu ya kaurace masa, to wannan babu shakka dukkaninsu suna cikin fushin Allah har sai idan sun yi sulhu. Idan ɗaya ya dage yake yadda da sulhu, ɗaya kuma yana son sulhu, to shi Allah ta'ala ba zai kama shi da laifin wancan ɗayan ba illa iyaka dai duk inda ya ganshi ya bashi haƙƙin shi na musulmi ya masa sallama ko zai ansa ko ba zai ansa ba ya dai ce da shi assalamu alaikum ya dora masa wannan nauyin shi kuma ya rage nasa ko ya sauke ko ya ci gaba da dakon wannan nauyin in yayi rashin lafiya je dubo shi in ya mutu ayi jana'iza sa da shi wannan shine haƙƙin da yake kansa a kansa ya tsaya yi masa shi kuma wancan da ya dage akan ba zai yi sulhu da shi ba ba zai kula shi ba ba zai yi magana da shi ba ba zai ansa sallamar sa ba wannan shi ta shafa wannan shine abin da ya tabbata a sunna
na'am me wannan tambaya ta fito daga Hafsa Tarauni tace malam menene matsayin auren da aka yi da juna biyu
a ka'ida idan mace tana da ciki idan mijinta ne ya sake ta da ciki to sai ta haihu in ba ta haihu ta gama idda ba don haka in aka yi aure da ciki to anan an yi aure cikin idda ne auren babu shi rusasshe ne babu wannan auren lalace yake bai ma kulluba balle ta nama ya dore in har cikin wani miji ne da ya gabaci wannan ya sake ta bata gaba ta haihu ba in kuma a'a ciki ne na shege wato ciki ne wanda aka yi shi ba bisa shari'a ba bisa aure ba ko dai shi wanda ya aure ta din ko wani daban to abinda ake bukata shine ta haihu ana bukatar wannan in har kuma an yi auren ba tare ta haihu ba to magana mafi inganci shine auren yana nan wannan ba zai rushe auren ba istibra'i ba idda bace istibra'i abinda ake bukata khuluwur rahim min al ma'rifatu khuluwur rahim min al hamli a gane cewa matan nan ba ta da ciki to idan sun san tana da ciki yayi mata ciki sai kuma ya ga cewa irin abin nan na arfa asiri aka daura aure a haka to ba daidai bane a ce auren bai dauru ba saboda anan an yi aure ne bata istibra'i ba shine abin da aka yi shi kuma istibra'i asali ma da kiyasi ya tabbata ba da nasi ba kuma haila ɗaya ce shi ba daidai yake da idda ba a hukuncensa haila ɗaya ce ake so a yi mace ta idan a gane ba ta da ciki to wannan daman sun san da cikin shi mijin ya sani ita ta sani aka yi shi yasa Imamu Shafi yake cewa wannan cikin baya da wani alfarmar da har za a rushe aure saboda shi la iyaka dai kawai an san cewa shi wannan ba ubansa ba ne ko kuma a'a shi ya san ubansa ne tunda shi ya mata cikin kuma za a jingina masa shi ɗansa ne ba za a ce a'a ai ba za a ce ɗansa ba ɗansa ne tunda ya yarda ɗansa ne da a ce bai yarda ba ne to ba za a jingina masa cewa ɗansa ba ne amma in har ya amince cewa ɗansa ne ba dalilin da zai sa a ce ba ɗansa ba ne don haka in hanya auren irin wannan cikin ba wai cikin wani miji ba ne da ya sake ta da shi ciki ne da ta tsince shi ba bisa ka'ida ba ko shi wanda ya aure ta din shi ne mata ciki har aka riga aka yi auren ba tare da ta haihu ba to ba a ce a rushe wannan auren kuma babu dalilin rushe shi
sai tambayar da take cewa malam menene hakikanin abin da ake nufi da al-ghusl
al-ghusl shine ha'inci wato boye aibi na abin da kake sayarwa mutum da yake sai da abu abin nan kuma yana da aibi yana da illa amma sai ya koye wa wanda zai saya wannan illar ya ki nuna masa ita ya saya a haka shi bai sani ba to wannan shi ake kira al-ghush wannan haramun ne a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ghasha na falaysa minna wanda duk ya mana al-ghush to ba mu bashi annabi ya faɗi wannan magana lokacin da ya shiga kasuwa ya shiga wani yana sayar da hatsi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa hannunsa cikin hatsin can kasa sai ya ji a jike yake amma saman gashi a bushe ana an kasa ana so a mai saya sai a haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan menene bai fito da jikakken sama ba yadda duk mai saya ya san cewa tsina a jike yake in ya so ya san ya sai abu jikakke ko ya sai mai abin nan sai ne ya ga masa cewa da ya tambaye shi aka yace ai ruwan sama ne ya jika shi ya ce to dan me baka fito da shi fili ba man gashi na falaysa minna dole zai mana al-ghush to ba mu bashi kaga anan boye aibin abin da kake sayarwa to duk abin da yake ba haka mai soyayya yake san shi ba ka sani amma sai kai shiru ka boye kai shiru ka kiga ya masa har akai ciniki aka yi saya sai bayan ya saya je ta samu matsala to wannan ka shiga cikin wannan fada ta Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi na falisa minna amma tun farko kace to abin nan gashi yadda yake yana da yan matsala kaza ko a kaza ne tare da shi zaka saya haka ko ba zaka saya ba yace a ni yayi mun ba wannan ba matsala bace a kuna to shikenan ba algusha ciki
na'am sai tambayar Abdul Gani yace malam me ya kamata mutun ya fada a yayin da aka sanar da shi mutuwar wanda ba musulmi ba
to ba wanda ba musulmi ba a yi masa irin addu'ar da ake wa musulmi wanda yake musulmi ana masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya yalwata kabarinsa abubuwa dai da za a nema masa wajen Allah wanda ba musulmi ba kuma ba za a yi masa irin wannan addu'ar ba duk da ja ka iya cewa to Allah ya ba dangin sa hakuri Allah ya ba su dangana wannan shine ka iya fadar waɗannan maganganu wanda zai ciki dai addu'a akwai lallashi ai wani makocin sa ya mutu ya je masa ta'ziya ba haramu bane wanda ba musulmi in ya mutu aje ayi dangin sa ta'ziya ba wani abu kamar yanda ya halatta aje a dubo shi annabi ya je ya dubo wani bai hude ba shi da lafiya har ma ya masa wa'azi ya musulunta to haka nan ana zaune da su lafiya ba rigima ba matsala an yayi rashin lafiya an je an dubo shi ko ya mutu an je an yi wa dangin sa ta'ziya ba wani abu amma dai ka ayi addu'a Allah ta'ala ya hana وكان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بيداتي قال النبي ده مؤمني بقى سنيما موت أن نسكي حد الله دوني غافرة بعد أن سنغانا تيوات أن نمتاني سنمت بقى كان هنير الله بقى يومتاني بقى بعد بقى ما كان أنيما مسا غافرة أما كتي كيما كاجة أبنن كما كان جاجا تامس الله يباسو دنكنا الله يباسو حبولي wannan duk ba matsala a ciki
na'am sai tambayar Muhammad S Umar Tudun Wadar Kaduna yace malam me yasa ake karanta sabbu da kuliya a shafaqi da wutri
saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine yasa ake ya tabbata a hadisi daban-daban akwai a cikin hadisin Ubay ibn Ka'b akwai hadisin Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Abbas akwai hadisin Aisha wanda duk suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a raka'ar farko ta wutri ko mu ce ta shafa'i raka'ar farko ya karanta subbihi isma rabbikal a'la raka'a ta biyu ya karanta qul ya ayyuhal kafirun sannan a raka'a ta uku bayan ya shafa'i in ya tashi zai kawo wutri raka'a ta uku ya karanta qul huwallahu a wani lokacin kuma sai ya karanta qul huwallahu da qul a'udzu guda biyu qul a'udzu birabbil falaq da qul a'udzu birabbin nas haka abin da yasa ake yi saboda sunna ce ta Manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da abin koyi mai kyau da Annabi sallallahu alaihi wa sallama
na'am sai tambayar da take cewa malam menene hukuncin wanda yake amfani da kudin mahaifinsa alhali bai sani ba
to kudin mahaifinka na mahaifinka ne ba naka bane ba za ka taba masa dukiyarsa sai da izinin sa sai da yardar sa don haka in bai sani ba ka taba to sata kenan ka saci kudin sa ka fakaici idan sa ka taba masa kudi don haka ana bin ka wannan kudin ka dawo masa da kayan sa ko ya sani ko bai sani ba yadda ka dauka bai sani ba kana za ka dawo masa da kayan sa bai sani ba sai da in shi ya baka izini ya ce ga kudi nan duk sanda wata bukata ka tashi ba matsala ka dauka na amince maka to ne da yardar shi kai wannan dai ba haka bane to sata ce kai ma ba za ka so ƴaƴanka su rika yi maka haka ba a ce ka aje kuɗi a daki ƴaƴanka su rika shiga suna dauke ba suna fita sai ka fi kowa fada to haka nan kai ma ka kai mahaifinka ba daidai bane
sai tambayar Fatima ta ce shin malam ya halatta magada su ci dukiyar da mahaifinsu ya tara ta hanyar ɗibar kuɗin gwamnati
to alhaqul am duk abin da yake haƙƙi ne na al'umma ba halatta ba wani ya zo ya ci wannan dukiya Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bani ya tabbata ga waɗanda suke cin dukiyar al'umma lazina yatakhawasuna fi malillahi bighairi haqq ويل للذين يتخوصون في مال الله بغير حق ويل لهم من عذاب يوم القيامة وأن سكي شن دوكير الأمة باتارد حقيبة ظن ياتبت غريسو على نبوك أسنا دا عذاب من سنة هكا دوكير الأمة حرام ني دان أن أورا كأكان تكرقشي كرك قواسا كرك واوسا إن متن يوا وشدوكير الأمة wajibi ne ya dawo da ita lalitar gwamnati ya dawo da ita lalitar da ya iba in har ya tabbata cewa za ta koma da akwai dukiyar da in ta fito karshe kaje zaka mayar da ita to wasu ne kuma za su cinye ta to anan in kasancewa ba za ta koma ba ta riga ta fito in ma kace ga ta ka fito da ita da niyyar ka mayar da ita wasu za su karbe su cinye to sai kai al-amalul 'am aikin da yake na kowa da kowa da shi ka gina gadoji ka gyara kwalbati kai titi ka gina masallaci ka gina asibiti ka gina makaranta wani abin da al'umma za ta mura al'ummar da ka satarwa kudin za ta mura abin sai kai da shi to haka nan koda mutun ya mutu in dai an san dukiyar wannan ba tashi bace dukiya ce ya tara ta ta haram ta al'umma wajibin magada anan su mayar da wannan dukiya abinda dai malamai suka tattauna anan idan ya juya dukiyar ta haifar da riba shin riba tashi ce ko ba tashi bace anan malamai sun kasu biyu wasu suna cewa duk abinda wata dukiya ta haifar ka dauki wata dukiya kaje ka yi sana'a da ita suka samu riba suna cewa wannan ribar tana bin asalin uwar kudin ne da haka zaka mai da haddari ba wasu kuma suna ganin a tunda annabi ya ce al-kharaj bid-daman zai zama kai ne zaka ci ribar taka ce wanda wannan magana ta biyu ita fa sauki wato tunda idan dukiyar ta bace a hannunka kai zaka biya to zaka yi ci ribar ta saboda haka a lokacin da ka sata ka je ka juya ta zama kudi ta samu riba to in ka tashi sai ka mai da uwar kudin sauran abin da ya karu akai na riba kuma wannan naka ne to haka nan suwa magada idan wannan kudin da ya sata miliyan 10 misali ko ya sata miliyan 5 ya juya wannan miliyan 5 din kafin ya mutu kuma miliyan 10 to su cire 5 din in sun san in sun mai da gwamnati wasu za su cinye wanda wannan shi yafi rinjaye a yadda al'umma mu yanzu take a kasan nan in kace zaka tunda ya riga ya fito to kana zuwa ka kai ma wasu rayin zaka danka a hannunsu to sai ka fitar da wannan miliyan 5 sai ayi wa al'umma aiki da ita aje a duba inda mutane suke bukatar taimako a taimaka musu a wannan bangaren wannan shine amma ba inda za a halatta wa mutun dan gada yayi ya gaji kudin jama'a da aka sata a ce tunda ai shi gada yayi ba shi ya sata ba kawai ya ci lafiya a'a ya san cewa wannan dukiyar da take cikin account din nan ba ta ubansa bace to mai da ita ko yayi aiki na al'umma
na'am sai tambayar a karfi yace shin da gaske ne Khadijatu matar manzo sallallahu alaihi wasallam ta girme shi da shekara 15
wannan riwayar waqidi ce Umar Muhammad ibn Umar al-Waqidi shi ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Khadija tana shekara 40 shi kuma yana dan shekara 25 ruwayar malaminsa babban malaminsa ruwayar Muhammad ibn Ishaq al-Muttalibi shi kuma abinda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Khadija tana shekara 28 wanda wannan ruwaya tana cikin musnad na Hakim idan ka hada waɗannan mutanen guda biyu Muhammad ibn Umar al-Waqidi da malaminsa Muhammad ibn Ishaq babu mahada shi Muhammad ibn Umar al-Waqidi mai ruwayar shekara 40 malamai da dama sun karyata shi sun tome shi da ƙarya a cikin abubuwan da yake faɗa sabanin Muhammad ibn Ishaq shi wannan da dama malamai sun yaba masa musamman a babin sira da sanin yaƙe-yaƙen manzo sallallahu alaihi wasallam as-sira wal maghazi imam ne hujja ne har wata rana Imam az-Zuhri babban malamin Imam Malik yana zaune Muhammad ibn Ishaq lokacin yana matashin sa ya zo wucewa sai Zuhri yake cewa duk wanda yake so ya san sirrin manzon Allah tarihin manzon Allah to yaje bi wancan saurayi ya san ta sosai shi yasa a harkar sira hujja ne to galibi abinda aka fi sani shine riwayar shi Muhammad ibn Umar al-Waqidi shi wancan makaryaci amma ba a san ruwayar shi malamin sa ba Muhammad ibn Ishaq wanda kuma ita ce tafi karfi ita ce tafi inganci wannan ta dalibi ce kuma dalibin ma mai matsala wannan kuma malami ne wanda imam ne hujja ne a harkar magazi da sira da ruwaya tana cikin kamar da muka faɗa mustadrak na hakim saboda haka wannan shine ita shine yafi inganci cewa tazarar da ke tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Khadija radiyallahu ta'ala anha bato ci shekara uku ba kuma aka dubi ƴaƴan da suka haifa hankali zai karbi wannan duk kusan ƴaƴansa sallallahu alaihi wasallama banda Ibrahim wanda shine dan Maryatul Qibtiyya da sauran ƴaƴan nashi ƴaƴan Khadija ne kaga zai wahala a ce mace mai wannan shekaru kuma ta zo ta haifi ƴaƴa irin wannan da yawa har guda bakwai saboda haka magana mafi inganci mafi karfi shine magana cewa shekarun ta 28 shi kuma shekarun sa 25
na'am sai tambayar da take cewa malam menene matsayin matar da mijinta ya sake ta saki uku a kalma daya kuma tana dauke da ciki
to wannan tana dauke da ciki ba shi da wani tasiri cikin tambayar ana saki ko da ciki wannan ba wani abu magana dai da ake shine saki uku a kalma daya ko a majalisi daya wato ko a majalisi daya mutum ya ce wa matarsa na sake ki ya sake cewa na sake ki kalma uku ce amma a majalisi daya ko kuma saki uku a kalma daya ya ce na sake ki sau uku ko na sake ki saki uku kalma daya ce kawai ya kara kalmar uku to wannan ita ce malamai suke sabani akan tabbatar wannan saki guda uku din duka ko kuma tabbatar daya sauran kuma sun zama a banza galibin malamai majority malamai duka mazhabobi hudu ma sun hadu akan cewa sakin uku a kalma daya ko a majalisi dai uku ne amma wasu daga cikin malamai sun saba saboda samun hadisai ingantattu cikin sahih muslim hadisin Abdullahi dan Abbas da waninsa wanda yake nuna cewa saki uku a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kalma ɗaya ko a majalisi ɗaya a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama saki ɗaya ne haka nan a zamanin sayyidina Abubakar saki ɗaya ne haka nan a shekara biyu ta khalifancin sayyidina Umar shekara biyu cikin khalifancin sayyidina Umar shi ma duk yana hukuntawa irin wannan sakin a matsayin saki ɗaya yace to lokacin da mutane suka mayar da sakin ya zama wasa kowa sai ya ce na saki ki saki kaza wani ya ce na saki ki uku wani ya ce na saki ki saki goma wani ya ce na saki ki saki 50 sai sayyidina Umar ya ce to me zai hana ba za mu zartar musu da wannan ukubar ba saboda haka duk a lokacin duk wanda ya zo ya saki matar saki uku shi to shikenan ka riga ka saki ta sayyidina Umar yayi wannan domin akwai wasa da littafin Allah domin alqur'ani abinda ya ce ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li iddatihinna wa ahsuriyatta da iddatihinna a sake ta cikin tsarki tsarkin da ba kusance ta ba sannan kuma kada a hada saki abin nan a hada saki biyu ko uku a dunkule a lokaci daya domin Allah ya ce at-talaqu marratani ay marratan ba'da marra kai ya dawo da ita sannan ya sake wannan shine at-talaq da shari'a ta zo da shi dunkulewa wanda ya saba shi to ganin cewa mutane suna wasa da yadda Allah ya tsara abu sai ya ce to ai musu ukuba wannan abin nan ta'zir ne sayyidina Umar yi to sai ya zama abin kuma ya zarce haka duk wanda suka zo suna hukunta wannan ukun a uku amma in aka koma asali shine za a ga an lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin Abubakar da shekara biyu ta lokacin Umar duk a ɗaya yake to wasu malaman suna duba wannan musamman ma idan aka ga cewa in aka tabbatar da uku din to zai haifar da cutarwa gare ta ita matar ta kila ga ƴaƴanta ta haisin hayyafa da shi ya samu wannan subutar baki din shi dan yayo da reshi ya ruɗe shi har yayi irin wannan cikin fushi in aka zartar da uku din to wannan gida kuma ya shiga wani hali ƴaƴa sun shiga wani hali to sai a dawo kan asali a ce to tun daga yadda asalin daman yake kai kuma baka saba yin irin wannan ba wannan karin ne aka samu haka to a guji gaba sai a dawo da shi kan asali in kuma a dama mutum ne wanda ya saba irin wannan sanda ya tashi sakin mace haka yake yi shikenan sai azartar masa hukum kamar yadda sayyidina Umar yayi wannan shine magana wacce take a tsaka-tsakiya cikin maganganun da malamai suka yi akan wannan
na'am sai tambayar da take cewa shin ya halatta mutun ya jinkirta zikirin yamma har zuwa karfe 11 na dare
zikirin yamma dare ya shiga ciki amma ba wani hikima jinkirtawa din zikirin yamma yana farawa tun daga zawadi har zuwa dare duk sunan shi abinda afuwan tun daga faduwar rana har zuwa asuba duk sunan shi yamma saboda ya a lokacin ba za a ce bai yi ba yayi dukirin da yamma
na'am to ma sauraro anan muka kawo karshen wannan shiri namu na fatoyin rahama sai dai kafin mu karkare shirin zamu ƙara karanto lambobin wayar da za a ci gaba da aiko mana da sakonni kamar yanda aka saba wato